É um dos programas da Voz da América que bate.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai, Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 22 ga watan Disamba. A babin rahotanni za a ji yadda hukumomi a kasar Kamaru ke daukar matakan kwantar da hankula a sashin turancin Ingilishi. Shin ko hakan na sassauto da matsalolin tsaro kamar yadda hukumomin ke nunawa?
Ba za mu ce ya lafa ba domin ana kane-kane saboda a biya kuɗi, a biya diya sannan a sako mutum. Kai ko da rana tsaka yaran su kan iya shigowa su ɗauki mutum su tafi da shi. To kaga gwamnati kuma ba ta iya ba da tsaro wa kowa da kowa.
Kamar kowane daren ranar Juma'a, yau ma muna tafa da rahoto na musamman inda Muhammad Bashir Ladan zai duba yanayin haɗuran motoci a ƙasar Kamaru. To amma kafin nan, ga Zahra Aminu Fage da labaran duniya.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A yau Juma'a, shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan wata doka da ta baiwa ma'aikatar baitin malin Amurka ikon sanya ido kan cibiyoyin hada-hadar kuɗi da ke taimaka ƙoƙarin Rasha na ƙarfafa masana'antar tsaranta. Sabuwar dokar ta sanya takunkumi ne da nufin kawo cikas ga ƙoƙarin da fadar Kremlin ke yi na maido da makaman sojin Rasha da ta rasa bayan da ta shafe tsawon watanni 22 ana gwabza fada a Ukraine. Tuni dai Rasha ta yi asarar kayayyakin yaƙi sama da 13,000 waɗanda suka haɗa da tankunan yaƙi da jirage marasa matuƙa da kuma na'urorin makamai masu linzami a cewar wata ƙididdigar da Amurka ta yi. Dokar kuma ta nema a tsaurara matakan hana lu'u-lu'u da abinci da ake shigowa da shi daga Rasha bayan wani nazari da hukumomin Amurka suka yi. Sakatariyar baitin malin Amurka Janet Yellen ta ce muna sa ran cibiyoyin hada-hadar kuɗi za su iya ƙoƙarinsu don tabbatar da cewa cibiyoyin da ke taimaka ƙoƙarin Rasha da masu yin katsalandan ba su samu dama ba. A cikin wata sanarwa da ta fitar da ke bayyana dokar ta ce kuma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen yin amfani da sabbin kayan aikin da wannan hukuma ta samar don ɗaukar ƙwararren matakai kan cibiyoyin hada-hadar kuɗi da ke sauƙaƙa samar da na'urorin yaƙi ga Rasha. Rasha ta yi lugudan hare-hare kan babban birnin Kyiv na ƙasar Ukraine da jirage marasa matuƙa da sanyin safiyar yau Juma'a, harin da ya raunata aƙalla mutane 2. Wannan shine hari na 6 da aka kai a birnin a wannan wata. A jiya Alhamis, shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce akwai alamun da ke nuna cewa shirye-shirye da ayyukan sojin Rasha na tafiyar hawainiya. Har ila yau, ministan harkokin cikin gida Ihor Klemenko ya ce a jiya Alhamis ɗin ne bama-bamai na Rasha suka kai hare-hare a kusa da ma'adanan kwal guda 2 a garin Turex na yankin Donetsk, inda suka kashe mutane 3 tare da raunata aƙalla fararen hula 5. Dakarun Ukraine sun faɗa cewa da safiyar jiya Alhamis ne dakarun Rasha suka kai hari a yankuna da dama a cikin dare ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙa 35. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce dakarun tsaron saman ƙasar sun harbo duka jiragen amma banda guda ɗaya, waɗanda suka haɗa da waɗanda aka harba a birnin Kyiv da sauran wurare. A yau Juma'a, sojojin Isra'ila sun faɗaɗa farmakin da suke kaiwa a zirin Gaza a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke ci gaba da ƙoƙarin ganin an tsagaita buɗe wuta da kuma kai agajin jin ƙai a yankin. Mazauna a Gaza sun bayar da rahoton cewa an yi ruwan bama-bamai da kuma hare-hare ta sama a wasu sassan arewacin Gaza. An kuma bayar da rahoto an kai hare-hare ta sama a Khan Yunis da Rafah da ke kudancin ƙasar. Sojojin Isra'ila sun umarci mazauna Al-Burej da yankunan da ke kewaye da su a tsakiyar Gaza da su koma zuwa kudu cikin gaggawa, lamarin da ke nuni da yiwuwar kai hari ta ƙasa a yankin. Ma'aikatar lafiya a Gaza ta ce akalla Falastinawa 20,000 ne aka kashe tun lokacin da Isra'ila ta kaddamar da hare-hare a Gaza bayan harin ta'addanci da Hamas ta kai a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane kusan 1,200 tare da yin garkuwa da kusan mutane 240. Kusan Falastinawa miliyan 2 ne Isra'ila ta raba da matsugunansu tun daga lokacin. Ma'aikatar lafiya a Gaza ta ba da rahoton cewa an kashe Falastinawa 390 a cikin kwanaki biyun da suka gabata. Da alama fatan da yawancin Amurkawa ke yi na sanyin bikin Kirsimeti a cikin dusar kankara ba za ta samu ba, duk da cewa sassa da dama da jihohin tsakiyar yammacin kasar sun riga sun samu dusar kankara ko kuma za su iya samun wata a ranar Litinin mai zuwa. Sauran sassan kasar inda aka saba samun dusar kankara da alama ta yi jinkirin zuwa. Daga cikin wuraren da aka fi samun dusar kankara a watan Disamba akwai yankin arewa maso gabas, inda a cikin wannan mako wata guguwa mai karfin gaske ta yi kamari kuma an samu zubar ruwan sama mai karfi a yankunan lamarin da ya barna kan wuraren da ake wasan dusar kankara. Labari mai daɗi ga masu sanyin bikin Kirsimeti cikin dusar kankara a arewa maso gabas shine watakila wannan fata nasu ya cika kamar yadda ƙwararru suka bayyana.
Zahara Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, yayin da mutane ke ta kokawa kan karuwar rashin tsaro a bangaren turanci Ingilishi na kasar Kamaru, su kuwa hukumomi cewa suke yi suna kan magance matsalar. Awwal Garba, gare ka.
Gwamnatin kasar Kamaru tana ci gaba da gudanar da ayyukanta musamman a bangaren Baminda da garin Boya, bangaren da ake amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila, musamman ma a cikin biranen anda ake kokari na ganin cewa an dakile hare-haren da masu dauke da bindiga suke kaiwa a waɗannan bangarorin. Alhaji Mutari Baminda, ga launi ba fiyau ba ga ƙarin hasken da ya mana.
Ainihin wannan abin da yake faruwa ta sashenmu na harshen Ingilishi, wannan yaƙin yanzu dai ta cikin gari ya ɗan lafa kaɗan, ba za mu ce ya lafa ba domin ana kanikane saboda a biya kuɗi, a biya diya sannan a sako mutum kai ko da rana tsaka yaran su kan iya shigowa su ɗauki mutum su tafi da shi. To kaga gwamnati kuma ba ta iya ba da tsaro wa kowa da kowa, sai dai ita ta ba da ƙarfinta ne a ƙauyuka wanda ake yaƙe-yaƙe sosai a ƙauyuka, ake kai hare-hare. Kaji yau nan an yi hari a nan, kamar jiya suna nan a Bafut ana ta hari sosai. To yau kuma abin da ya faru shi mayor na sitin Baminda shi ne ya haɗa yara na ƙaramar hukumar Baminda, ne ya haɗa yara na tsammanin mu dai ya ba da kuɗi saboda a fito a nuna cewa ba a nan tare da abubuwan da yaran suke yi da sauransu, cewan kame-kame da ake yi bai da kyau, a kasuwancin da ba su yi kasuwanci ya karye, abun da ya daɗa karya mana kasuwanci nan hakan nan, babu kamar shi COVID-19 coronavirus nan da ya zo wanda kasuwanci bai tafiya, kuɗi ya tsaya, mutane sun tsaya shaida a cikin wahala suke kuma ga tare da yaƙin anglophone crisis na. Ainihin abin da dai zan gaya maka kenan, babu canji, Allah dai taimaka mana, amma mutane na cikin matsala na samun abin da za su ci, matsala na zamantakewa, matsala na abin na kiwon lafiya, matsala na komai da komai yana damun mutanen.
Ɗaya daga cikin jami'an tsaron da sai gudanar da ayyuka a wannan bangaren wanda ya nemi in saka yi sunansa shi ma ya yi mun jawabi kamar haka.
Wato a halin yanzu kasan problem ɗin tsaron da ake fama da shi a nan garin Baminda da kuma kewaye, alhamdulillah gaskiya muna samun galaba sosai akan wato yan awarin Ingilishi. Wato a matsayinmu na jami'an tsaro a kullum babban burinmu a ce mun kawo ƙarshen fitintunan da suke damun kasar Kamaru. Wato mamma Awal Garba, ka san yan awarin Ingilishi yanzu haka su kansu ma sun samu sabani ainihin a tsakanin su. To wannan sabanin kuma bayan haka wato mun ragargaje su fiye da yanda ake tsammani. To ka san al'amarin tsaro wato abu ne na sirri, ka gane ba, wanda ba ma sai mun fito mun bayyana ma jama'a ga abubuwan da suke tafiya ba, sai dai su ga kawai bukata ta biya. To alhamdulillah hali yanzu kan gaskiya mun kusa saura gire saboda mun ci galaban su a cikin garin Baminda da kuma kewaye yanzu inda ya rage mana mamu algarba wato kauyuka ne. Wato kauyukan ma jami'an tsaron mu suna nan ko da wani lokaci suna ta fafatawa da su kuma muna tunanin insha Allah nan da dan karamin lokaci yan kwanaki insha Allah ko wance ma watanni kadan insha Allah ba ma yan awarin English na Bamindalin be da boya ba insha Allah duk wani dan ta'adda dan tsagiran da yake a kasar Kamaru insha Allah zamu ga bayan sa kama daga ka dauka daga North shashin su Boko Haram insha Allah izuwa duk wani bangaren da yake ta'addancin da yake damun kasar Kamaru zamu ga bayan sa saboda a gaskiya jami'an tsaron mu hazakan jami'ai ne wato gurzayen sojoji ne jami'an tsaro ko kowane bangare a gaskiya ya jami'an tsaro suna ainihin muna aiki sosai kwarai da gaske saboda haka abun da yake so talakawa su ba mu hadin kai talakawa su taya mu da addu'a su ba mu goyon baya wanda insha Allah saura kiris mu kawo karshen ta'addancin da yake damun kasar Kamaru.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Awal, kafin mu ci gaba a dan shakata da wannan Ala, yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Shekara guda da ta wuce, ministan sufuri na kasar Kamaru, Jean-Ernest Masenangale Bibehe, ya gabatar da rahoto kan haduran tituna a kasar. Alkaluman da ma'aikatar sufuri ta fitar sun nuna cewa haduran ababen hawa sun yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 300 a shekarar 2021 a kasar Kamaru. Bugu da ƙari, ididdigar haduran kan tituna daga shekarar 2011 zuwa 2019 da hukumar jandarma ta kasar ta tattara ta nuna cewa kasar Kamaru ta samu fiye da haduran tituna 24,000 waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar kusan mutane 9,600. Alamu sun nuna waɗannan alƙaluma masu ban tsoro a fili ba su taimaka wajen wayar da kan duk masu amfani da hanyar ba. Babban hadarin na baya-bayan nan shine wanda ya afku a ranar 9 ga wannan watar Mayu, kusan kilometa 30 daga garwar Bulai a yankin Gabas. Wata motar bus daga kamfanin Balaguro ta Touristic Express da ke tafiya zuwa Ngaundiri a Adamawan Kamaru ta yi sanadiyar mutuwan akalla mutane 14 ciki har da mata da yara. Wannan hadarin ɗaya ne daga cikin dubun dubbai. Don fahimtar dalilin da yasa aka kasa magance wannan al'amari a kasar Kamaru, mun nemi ƙarin bayani ga Sa'adu Zakari wanda ya gudanar da wata bincike a wannan bangare ga abun da yace.
Da ku wani bincike da wata kungiya mai zaman kanta ta yi, Muhammad Bashir Ladan, ta ce a cikin wato wannan rahoton da ta fitar a wannan shekara, ta ce babu abin da yafi kashe mutane a kasar Kamaru a yanzu hakan nan kamar haɗurukan motoci. Na biyun shine yan bindiga na yan awali shashirin Ingilishi da kuma ƙungiyar Boko Haram. Kaga wannan rahoto da aka fitar ya nuna ainihin wato matsalolin da ake fuskanta na haruka a kasar Kamaru, kuma har ila yau da duk kokarin da gwamnati take cewa tana dauka ko kuma tana daukan matakai na kare al'umma, har yanzu abin ya citura.
Wannan bayani mai ban tausayi yayi daidai da ididdigar duniya. Rahoton na duniya kan kiyaye hanyoyin mota ya nuna cewa haduran ababen hawa na haddasa mutuwar mutane miliyan 1,200 da kuma jikkata miliyan 50 a kowace shekara. Fiye da kashi 90 cikin 100 na mace-mace na faruwa ne a kasashe masu karamin karfi da matsakaita kamar Kamaru. Dangane da tambayar me ke haddasa wannan haduran a Kamaru, ga amsar Sadu Zakari.
Laifi ɗaya ne daga gwamnati, yayin da aka ce kasa cin hanci da karɓar rashawa ya mamaye dukkan ɓangaren ma'aikatan gwamnati, to kasancewa da akwai babbar matsala. Bayan da za a yi a ce za a magance wannan cuta na cin hanci da karɓar rashawa a wannan ƙasa, sannan a ce za a samu sawaba ko ta wani ɓangare. Cin hanci da karɓar rashawa ya shafi ainihin ɓangaren sufuri fiye da kake tsammani. yana ce bangaren sufuri ya hada da su kansu jami'an yan sanda waɗanda suke ainihin shingayen binciken ababen hawa da kuma waɗanda suke lura ko kuma waɗanda suke binciken motoci yayin da ainihin suke jigilla a kan hanyoyinmu baya ga ainihin su kansu hanyoyin waɗanda suka lalace. Kuma sanin kowa za ka cewa motoci yawanci waɗanda ake kirdun cewa motoci ne ingantattu za ka lura cewa waɗannan motoci da akwai matsaloli amma sukan samu wato dukkan takardu wanda ke tabbatar da cewa motar ba ta da matsala amma sai ka ganta kan hanya. To kaga ire-iren waɗannan ababen da kyanne za a ce za a magance wato matsaloli musamman ma na haɗura akan hanyoyinmu a wannan ƙasa.
Shi kuwa ɗan Juma Yakubu ma'aikacin gwamnati ya yi imani cewa kamfanonin sufuri su ma suna da nasu laifi.
Ta farko dai ni zan fara daga kamfanoni ne, kamfanoni wanda suke da motoci na tafiya tashi wannan birni kaza zuwa birni kaza wannan ƙasa tamu, kamfanoni suna da yawa sosai. Wannan kamfanoni kuma suna sa alƙawari, suna yi madirbobi alƙawari a bisa an kai tafiya kaza zuwa lokaci kaza abu kuma bayan albashinka ga abin da za a ƙara maka. Wannan shi yasa direba ko yana gajiye shi ya jure ma tafiyan, yayi ta kokari har kuma gajiya yanzu ta zama ita ma ta fi ƙarfin shi. Yawa, wannan yana taƙaice abubuwan da suke kawo hatsari sosai.
Hatsari kan kai ga dakatar da kamfanonin sufuri, wannan ya nuna yadda ake ci gaba da fuskantar ƙalubalen tsaro a ƙasar Kamaru. Duk da ƙoƙarin inganta amincin hanya, hatsarori sun zama gama gari. Reprise. Duk da ƙoƙarin inganta amincin hanya, hanyoyi. Reprise. Je reprends le paragraphe entier. Hatsari kan kai ga dakatar da kamfanonin sufuri, wannan ya nuna yadda ake ci gaba da fuskantar ƙalubalen tsaro a ƙasar Kamaru. Duk da ƙoƙarin inganta amincin hanya, hatsarori sun zama gama gari, galibi suna haifar da mummunan sakamako. Daga ƙarshe dai a ƙasar Kamaru a kowane lokaci gwamnati na ɗaukan matakai wajen hukunta kamfanonin sufuri musamman ta hanyar dakatar da su na tsawon makonni bayan sun yi hatsari. Shin yin haka shi zai kawo mafita a wannan al'amari ko kuwa ƙara hannun jari wajen gine-ginen hanyoyi bisa ƙa'ida? Wannan tambayar tamu har yanzu muna jiran amsarta. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
A gaishe ka, yanzu kuma ga Awwal Garba da shiri na gaba, wasanni a taƙaice.
Sama tana da buru tsakanin hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru da kamfanin Coq na kasar Faransa kan kwace kwantiragi da hukumar kwallon kafa take so ta yi wa kamfanin na Coq da ke kasar Faransa wanda suke yi wa masu taka deda na kasar jamhuriyar Kamaru musamman ma ƙungiyar kwallon kafa ta kasar inda James Lions kayayyakin wasanni da kuma sauran kayayyakin. Yanzu haka dai sun gurfanar da Samuel Eto'o shugaban hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar Kamaru a gaban kuliya domin neman haƙƙinsu da kuma ci gaba da gudanar da ayyukansu a kasar jamhuriyar Kamaru musamman ma inda mutubs lies din. Amma shugaban hukumar kwallon kafa na kasar da ke ba ruwan bili daga da Malam Habibu tsohon dan taka deda ne a kasar ta jamhuriyar Kamaru musamman a ƙungiyar kwallon kafan nan ta inda mutubs lies da kuma sauran kasashe na duniya, ya yi mana ƙarin haske kan waɗannan al'amuran da suke faruwa tsakanin ƙungiyar kwallon kafa na kasar jamhuriyar Kamaru da kuma shugabannin ta hada kasar ta Faransa wanda yanzu haka suke tare da jijiyar wuya a tsakanin su.
Da fari shirin da aka yi cewa za a sponsori zan FECAFOOS $1,600,000,000 haka aka yi sayi cewa Coq za ta taimaka FECAFOOS da yake ba mu samu tafiya kofin duniya 1988 ba suka ce cewa wato ƙarfinmu ya ragu a klasiman FIFA, muna nan a Afrika muna nan wajen na 18 ekibinmu ya gaji suka ce a yanzu kudin da za su taimaka mana na sponsori daga 1 miliyan 600 miliyan za su dawo miliyan 900 miliyan 900 aka yadda miliyan 900 din ne kaga sun rage wajen miliyan 700 aka dawo to yanzu an dawo ana cikin tafiya ba zuba kudin ba suka bada wanda bucewa a ji a ɗauki kudin shi an yi mai tafiyar da bol ɗin bambo juya shi ya tashi ya tafi shi kaɗai bai ɗauki mataimaki ba shi kaɗai ya tafi ya je ga ainihin masu tafiyar da cox sportive ɗin maimako a bada kudin da suka faɗa suka bada miliyan 300 kawai ya dawo ya ajiye kudin da gaya kowa ba yana tafiyarwa yana tafiyarwa to yanzu da mutanen shi eto ya ci zaɓe bayan ya ci zaɓe yanzu aka zauna aka tace komai da komai aka duba aka ce to za a duba a gani nawa sponsor ɗin kok suke zubawa kamar rufe aka duba aka gani aka a shekara wajen shekara hudu sun yi sayin 900 amma 300 suka zuwa to a nan ne ai duk staff technique ɗin shekafu da shi eto suka ce ai ba zai zuba ai can muna da puma ta ce za ta zuba mana 1 miliya 400 miliyan nan kuma ana zuba mana 300 miliyan ai ba zai yi ba kason din mu za mu tsayar suka kira cox sportive suka gaya musu cewa su ba za su yadda da kason ba za a tsayar abubuwan da sponsoring da za su yi nan su kudin masu yayi kaɗan
Muhammad Awul Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice.
A yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan wata doka da ta baiwa ma'aikatar baitin malin Amurka ikon sanya ido kan cibiyoyin hada-hadar kuɗi da ke taimaka ƙoƙarin Rasha na ƙarfafa masana'antar tsaranta. Sabuwar dokar ta sanya takunkumi ne da nufin kawo cikas ga ƙoƙarin da fadar Kremlin ke yi na maido da makaman sojin Rasha da ta rasa bayan da ta shafe tsawon watanni 22 ana gwabza fada a Ukraine. Tuni dai Rasha ta yi asarar kayayyakin yaƙi sama da 13,000 cewar wata ƙididdigar da Amurka ta yi. Rasha ta yi lugudan hare-hare kan babban birnin Kyiv na ƙasar Ukraine da jirage marasa matuƙa da sanyin safiyar yau Juma'a harin da ya raunata aƙalla mutum biyu. Wannan shi ne hari na shida da aka kai a birnin a wannan wata. Dakarun Ukraine sun faɗa cewa da safiyar jiya Alhamis ne dakarun Rasha suka kai hari a yankuna da dama a cikin dare ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙa 35. A yau ne sojojin Isra'ila suka faɗaɗa farmakin da suke kaiwa a zirin Gaza a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke ci gaba da ƙoƙarin ganin an tsagaita buɗe wuta da kuma kai agajin jin ƙai a yankin. Mazauna Gaza sun bayar da rahoton cewa an yi ruwan bumabumai da kuma hare-hare ta sama a wasu sassan arewacin Gaza. An kuma bayar da rahoton an kai hare-hare ta sama a Khan Yunis da Rafah da ke kudancin ƙasar. Sojojin Isra'ila sun umarci mazauna Al-Burej da yankunan da ke kewaye da su a tsakiyar Gaza da su koma zuwa kudu cikin gaggawa, lamarin da ke nuni da yiwuwar kai hare-hare ta ƙasa a yankin.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Zahara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Fiona Nandudu wa Mai da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.